Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad da kuma Dalol FM. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai Alfa Radio a Kumasi da ke kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan a hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan dare. Barkanmu da yammaci a nan birnin Washington DC. Yau talata 27 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harandane tare da Zahrawa Aminu Fage da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington, gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin a yanzu. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu, za ku ji koken wasu jama'a na wata alkarya da suke neman mahukunta da su ba su haƙoƙinsu dangane da wasu filaye da gidaje nasu da aka kwace a jihar Maradi da ke jamhuriyar Nijar. Duk a jamhuriyar ta Nijar, muna ɗauke da labari mai daɗin ji na wasu matasa ko kuma wasu yara da aka sace aka yi garkuwa da su. Sai daga bisani, za mu kawo muku labaran Tamola daga kuma tarayyar ta jamhuriyar Nijar. Sai kuma mu buɗe layin wayanmu don mu ba ku dama ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau a kai shi ne, muna so mu ji wace irin gudunmawa ya kamata a ce al'umma su ba ma jami'an tsaro don kawo ƙarshe ko kuma daƙile wannan matsala ta satar jama'a da yin garkuwa da su. Har a kullum lambar dai bata canza ba, ita ce 1-202-205-5. 2-6-5-5. Amma kada a manta sai a sa alamar tarawa a gaban lambar farko. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa magoya bayansa a wajen wani gangamin yaƙin neman zaɓe cewa gwamnatinsa ba za ta bari baƙin haure da suka taso daga tsakiyar nahiyar Amurka zuwa kan iyakar ƙasar Mexico su shiga Amurkan ba. Kalaman na Trump wanda ya yi su a jiya Litinin na zuwa ne kwana guda bayan da aka yi wata arangama kusa da yankin iyakar San Sandro da ta raba birnin San Diego na Amurka da kuma birnin Tijuana na ƙasar Mexico. Wasu daga cikin baƙin hauren sun gudanar da zanga-zangar lumana kan dogon lokacin da suka ɗauka na jiran a saurari buƙatarsu ta neman mafaka a Amurkan. A wannan lokaci ne kuma wasu daga cikin baƙin hauren suka ɓalle suka yi ƙoƙarin kutsawa kan iyakar. Rasha ta ce matakin da Ukraine ta ɗauka na saka dokar ta ɓaci bayan da dakarun Rasha suka kama wasu jiragen ruwan Ukraine uku tare da mutanen da ke ciki a Bahar al-Aswad zai iya sa rikicin yankin gabashin Ukraine ya yi kamari. A jiya Litinin, Majalisar Dokokin Ƙasar ta Ukraine ta amince da saka dokar a yankunan ƙasar 10 cikin 27 da take da su, inda za ta fara aiki a gobe Laraba. Shugaba Petro Poroshenko ya ce dokar za ta taimaka wajen ƙarfafa tsaron ƙasar yayin da ake ƙara fuskantar barazana daga Rasha. Shugaba Petro ya kuma ƙara da cewa Ukraine za ta ci gaba da bin dokokin ƙasa da ƙasa da suka rataya a wuyanta. Tsohon shugaban gangamin yaƙin neman zaɓen Trump, Paul Manafort, ya saba yarjejeniyar da aka ƙulla tsakaninsa da masu bincike bayan ya yi ƙarya. Kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller ne ya bayyana hakan a jiya Litinin. Manafort, wanda ya yi mai yiwuwa ya fuskanci hukuncin ɗaurin shekara 10 a gidan yari saboda aikata laifukan da suka shafi badaƙalar kuɗaɗe, ya amince zai bayuwa masu bincike haɗin kai. Indai ya bada haɗin kan, an amince za a yi watsi da wasu tuhume-tuhume, sannan a nema mai hukunci mara tsauri, indai har ya faɗi gaskiya a binciken. Amma kwamitin na Mola da ke bincike kan ko gangamin yaƙin neman zaɓen Trump ya haɗa kai da Rasha a zaɓen na shekarar 2016, ya bayyana cewa manufar ya karya alƙawarin da dokar ƙasar saboda ƙarairayin da ya yi. Sai dai kwamitin na Mola bai fito ƙarara ya faɗi ƙaryar da manufar ya yi ba. Rundunar sojin Amurka da ke ƙasar Afghanistan ta ce an kashe mata dakaru uku, sannan an raunata wasu uku a lokacin da wani bam haɗin gida ya tashi a kusa da tsakiyar gabashin birnin Ghazni. Daga cikin waɗanda suka ji rauni har da wani ba Amurke ɗan kwantiragi. Wata taƙaitacciyar sanarwa da aka fitar daga birnin Kabul ta ce an kwashe dakarun Amurkan da ɗan kwantiragin da suka ji rauni kuma suna samun kulawa a asibiti. Sai dai sanarwar bata yi bayani cikakke kan wannan hari ba. Wannan kisan dakarun na Amurka a yau Talata ya kawo jimillar sojojin Amurka da aka kashe a Afghanistan zuwa 11.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a gaida Zahra Aminu Fage. Yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotanninmu daga wakilai a jamhuriyar ta Niger. Alƙawalla tsakanin jama'a da gwamnatoci sukan iya zama wani babban abu, muddin idan har ba aka samu akasin cika wannan alƙawallan. Al'ummar jihar Maradi a jamhuriyar ta Niger na koken rashin cika alƙawalin da gwamnati ta yi musu na tsawon shekaru. Hakan kuma ya sa suke yin ƙorafi dangane da haka. Shu'aibu Mani ya jiyo mana koken waɗannan mutanen.
A wani alƙawali da gwamnatin jamhuriya ta bakwai ta ɗauka ga talakawan jihar Maradi na shata hanyar kwalta mai tashi daga Maradi zuwa Mada Rufa shiga Zamfara Najeriya, ayyukan da wani kamfanin 'yan ƙasashen ke yi shina kankama da kyau. Sai dai fargaba cikin zuciyar kwamitin masu gonaki da garake da aka biya waɗansu, yayin da waɗansu kenan suna zama tsammani. Alhaji Haruna Mamma, shugaban kwamitin masu gonaki da tsokaci.
Waɗanda ake cewa an biya su wannan 'yan jiha wajen madarin hore, mu ɓangaren mu kuma biyan mu daban. To mu ba a biya mu ba, mun san dai cikin abin da ya kamata a bamu mun samu rabi. A biya mutum 113, 20 ba ɗaya kaɗai aka san wannan su an biya su. 15 su ko da ba su samu ba. Ba mu so mu tada hankali, ba mu so mu yi wani hatsaniya ba.
A halin yanzu kamar kwatankwacin nawa ne kuka tambaye?
Bin da muka san muke bin su wajen dai a ce dai 1,450,000.
Ko ba haka kun tuntuɓe su abin da ya shahawa za a biya ku ko kuwa gagane?
Tunda sun san da zancen kuma mu ma mun tuntuɓa. Sai dai a ce mu dai ana zuwa to har yanzu dai mu ba mu ga komai ba.
Su kuma ba su ɗauki alƙawari da ku ba?
Ba su ɗauki alƙawarin komai ba. Akwai fargaba kai, tunda ai fargaba ne yasa har hankalinmu ya tashi muka ce za mu zuwa mu yi wannan magana.
Da yake cikin kwamitin sa ido na kwato haƙoƙin mutanen akwai juju, akwai ƙungiyar Furfula, haka ma ya sa jin ta baki Malam Sadisu Abdu na Adida Ash reshen jihar Maradi inda magana ta kwana.
Tun 2015 ne wannan abu yake, kuma an ɗauki ƙuduri decree na hwada shugaban ƙasa mai lamba 2015-566. An yi shi wannan, an ba da izinin, an ce za a biyan mutane waɗanda aka yi ma wayo wannan ɓarna. Kuma kash har yanzu mun ji ana cewa an biya mutane kuma har yanzu ga suna, har yanzu ba a biya su ba. Mutum 15 wanda ko da labar samu ba ga yarana irin ta yau ba samu ko da labar. Sannan kuma akwai mutum 51 su waɗannan an biya su. Sannan kuma akwai mutum 46 wanda su wasu an ba su kishi 75 bisa ga abin da suka sani, wasu kishi 50, wasu kishi 25. Shi ne muke ganin jan hankalin magabata ne, mu yi ɗan pledoye, mu ɗan jawo hankalinsu bisa kan wannan matsala, babban matsala ce.
Domin hidda tambaba da jita-jita. Sai dai har lokacin haɗa wannan rahoto haka ta bata cimma ruwa ba wajen samun jagoran da ke da alhakin yin magana a kai wannan matsala ta masu gonaki da garake domin shiga haƙoƙinsu. Ta yadda na sharin shawagi a ofisoshin da suka dace. Shu'aibu Mani, sashen Hausa na muryar Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon dani nake kullum, sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
To to Ubangiji Allah ya muna maganin duk waɗannan matsaloli. Kuma Shaibu Mani muna godiya. Duk a jamhuriyar ta Niger wasu iyaye sun dara domin kuwa Allah ya kubutar musu da ƴaƴansu da suka yi da aka yi garkuwa da su na wayansu kwanaki wanda hakan ya sa su cikin yanayin haula'i. Haruna Mamman Bako daga birnin Kwani ya zanta da iyayen yaran da kuma mahukunta.
Yaran nan biyu da waɗansu mutane da ba a san ko su wane ne ba da suka yi garkuwa da su a birnin Kwanni an samu ganin su da misalin karfe 9:18 na daren Litinin da ta gabata. Yaya aka yi aka ga waɗannan yaran? Ita ce tambayar da na yi wa magajin garin birnin Kwanni Dr. Asuban Sumaila a lokacin da mahukumta na bariki da na gargajiya suka je yi wa uwayen yaran da jama'ar gari da sun kai tururuwa a gidan uwayen yaran barka da kubutar waɗannan yaran.
Babu waya suke bi sun yi bugun wa baban nasu waya ne kai kudi Nigeria je doko yaran madawa. Kamar yadda nace muku Allah da nashi iko su yaran da kansu sune suka ce wanda suka doke su sun kai su wata unguwa ta cikin Kwanni can wajen mabuga. Suka aje suka nuna musu wani gida suka ce ga gida ta in kun zo ku ce tonton yace akai ku kaura laka kaga kenan abinda Allah ne yi nashi iko ya sa su waɗanda suka doke su ba su da tsimi ba su da dubara da dole sai sun kawo wannan yara suka kawo suka aje su lokacin da suka aje su ne aka tuntubi jami'an tsaro aka faɗa musu kuma aka tuntubi radio aka shaida musu cewa ga yara an gani su zo su gani kuma Allah da nashi iko ya sako da suka je suka gani suka tabbatar da lalle yaran su ne wanda aka doke bayan kwana biyu.
Kasancewar mutanen sun ce sai an ba su naira miliyan 10 kwatankwacin sefa miliyon 16 aka min su sako yaran. Shi ya sana tambaye shugaban gundumar birnin Kwanni bugu da ƙari shugaban dukkan jami'an tsaro na wannan gundumar cewa da Malam Ibrahim Abbalele shin sai da aka baiwa waɗanda suka yi garkuwa da yaran kudin da suka ce kamin su sako su
kudila ba abada ba Allah ne dai ya sa aka same su kuma da kokarin da ƴan sanda da duka FDS da muka yi mobilize tun jiya suka sami amma kudi dala ma ba abada ba tunda wa'ancan kin ba gansu ba san aje su ne kuma sun tambaya aika musu kudin can Najeriya kenan kuma yaran suna nan an sa musu kudin kuma ya kwatam da inda yaran suke
an kama su waɗanda suka yi wannan aika
ba a kama su ba amma ana bin san su tunda akwai lambobi kuma akwai mutane wanda ya zama to sun tsinkaye su kenan insha Allah muna cikin tsammanin cikin kwana biyu na a same su.
Daya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da ɗiyansu ya bayyana farin cikinsa ganin an samu ganin yaran nasu.
To na farko dai sunana Sumana ni ne ɗaya daga cikin wanda an ka tafi da ƴaƴansu saboda haka ina ma al'umma godiya da goyon bayan da suka kawo mana da addu'o'in da sun kai ta yi mana ya Allah ya saka da alkhairi da musamman jami'an tsaro wanda sun kai ta kai da kawo cikin wannan al'amari da kuma manyan gari tun daga mayor da prefe da sauran al'umma gabaki ɗaya da musamman kuma manyan mallamai wanda sun kai ta tsayuwa yin addu'o'i ganin cewa wannan al'amari an samu nasara gaskiya Allah ya saka musu alkhairi da kuma gidajen radio wanda sun kai ta yada wannan abu ya gama duniya gaskiya media muna gode musu da wanda sun kai ta yada kuma bisa media sosai
wannan lamarin ya sa hukumomi na bariki da na gargajiya na birnin Kwanni yin kira ga al'ummar wannan gunduma da ta saka idanu ga da ababen da ke kai suna kawowa ganin cewa an soma ganin waɗansu halaye a wannan yankin da ba a saba da su ba da ke ta'allaka da sha'anin tsaro kasancewar gundumar ta birnin Kwanni tana kilomita 4 kacal da makwabtanta na kudu waɗanda ke fama da matsalar tsaro a gabas maso arewacin ƙasar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin wanne a jamhuriyar Niger.
Kinyara Allah nana haba yara manyan gobe yanyara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta.
To a gaida Haruna Mamman Bako akan wannan matsalar ta yin garkuwa da mutane don karɓan kuɗin fansa muke son ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku da kuma hanyoyi da kuke ganin ya kamata ku ba ma jami'an tsaro gudunmawa don magance wannan. Amma kafin nan sai mu shakata da wannan faifan.
ni be kula da ni ba be bari na ji dadi ba uban na zayarun zamani be damu da shi ba be kai shi makaranta ba aure yake tai da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da ta baba bane gani nan ban da ta baba bane an na sauka da inda ta baba bane nayi kwace da ta baba bane yau na shagiya da ta baba bane gani nan ban da ta baba bane an na sauka da inda ta baba bane nayi kwace da ta baba bane
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
To daga jihar Nasarawa wa muka karya da shi a wannan dare.
Bashir Taylor ne daga nan layin Nauyika kuma cikin garin Lafiyan Bari Bari sakatare na kungiyar mu da Nasara.
To Malam Bashir muna sauraron ka.
Alhamdulillah a gaskiya masu wannan garkuwa da mutane domin kullun domin neman kudin fansa muna fatan Allah ya shirye su su daina su dawo cikin al'umma. Kuma yana da kyau mutane mu ringa baiwa jami'an tsaro goyon baya da ma sarakuna baki daya a bama jami'an tsaro goyon baya domin ganin an samu tabbataccen zaman lafiya a kasashen mu na Afrika kuma ba daidai bane don ka samu wani labari baka kai ma jami'an tsaro ba kana boye to gaskiya ba daidai bane kuma yana da kyau don yayin jama'a su kai ma jami'an tsaro bayani yana da kyau a tantance kuma karbo nan bayani hannu biyu Bashir Taylor ne daga nan Lafiyan Bari Bari.
To Malam Bashir mun gode bari mu tafi jihar Bauchi wa muke da shi a Bauchi.
Assalamu alaikum kuna tare da Shaibu SK ne daga Kasalle a jihar Bauchi.
To Malam Shaibu muna jin ka.
Yawa eh gaskiya game da maganan garkuwa da ake yi da mutane gaskiya wannan abu ne wanda bai kamata ba kuma gaskiya muna kira ga babban murya da su masu irin wannan bakar dabi'a gaskiya da su ji tsoron Allah domin wannan abu ne wanda zai mai da kasan mu baya sosai kuma abun hadda su zai shafa sannan a bangare guda kuma ya kamata gwamnatocin jihohi su dinga taimaka ma ainihin irin kungiyoyi na sa kai wanda suke bada tsaro domin su ma suna daga cikin waɗanda za su dinga tona asirin irin waɗannan mummunan mutane masu bakar ɗabi'a misali irin su kungiyar maharba su ƴan banga da dai sauransu ya kamata gwamnatin jiha ta dinga haɗa kai da su domin tona asirin irin waɗannan mutane da fatan Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i a ƙasar mu Najeriya da ma dukkan sauran ƙasashen makwabta irin su Nijar kamaru.
Amin. To bari mu je jihar Osun wa muke da shi a jihar Osun. To na jihar Osun layin shi ya tsinke a maudu'in mu dai na yau shine ku kira ku bayyana mana hanyoyi da kuke ganin ya kamata jama'a su ba ma jami'an tsaro gudunmawa wajen magance wannan matsala a bari mu tafi jihar Zamfara wa muke da shi a jihar Zamfara
muna magana da Ibrahim da mu kira jihar Zamfara
Malam Ibrahim to muna sauraron ka
to gaskiya wannan abu abin da ya kamata da yake na tunata din ne abin da gani kamata a ce a dauki mataki da wuri saboda abubuwan nan sun dame mu gwamna ya ɗauki mataki da wuri saboda abubuwan da sun dame mu ana ɗauke mu da ƴan uwa ana kai su kuma in ma har ya kamata an ka ɗauki mutum in bari ne za a yi sa a bar shi kullum ya ana kai mutane za a ana amsa kuɗi to koyo shi ba a bar amsa ɗaukar mutane.
To wace irin gudunmawa ko ko wani hanya kake gani ya kamata a ce al'umma sun bi don su ba ma jami'an tsaro gudunmawa?
Ni abin da na gani jami'an tsaro su ta turo mu da su su shiga cikin dajin nan na mahorauta da komi da komi a shiga gaba ɗaya da a haɗa kai kowa ya ce cin dajin na abin amma ɗaukar malamun mutuwa aka yi abin shiga gaba ɗaya.
To, mun gode. Mun gode, Malam Ibrahim. Bari mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger? Jihar Niger? Malam na jihar Niger, wa muke da shi? To, layinka kai ma ya tsinke na jihar Niger. Muna nan dai akan wannan maudu'in namu, za ku kira don ku bayyana muna hanyoyi da suka kamata a ce abi. To, mun samu wani kira daga jihar Zamfara. Wa muke da shi a jihar Zamfara kuma?
Ibrahim Sabaya ne, ce goma ce a Mandago Zamfara.
To, Malam Ibrahim, muna jin ka. To, shi ma layin Malam Ibrahim ya tsinke. To, bari mu je jihar Bauchi. Wa muke da shi a jihar Bauchi?
Kuna magana da Malam Muhammadu Dararau.
To, Malam Muhammadu, muna jin ka.
To, ra'ayina a wannan sake-sake da ake a gaskiya al'amari ne wanda mu ba kona ga mu, kuma ni wani abu ina ganin ana samu ne daga bakin da kuke shigo mana Najeriya.
Eh,
saboda ya kamata gwamnati ta dauki mataki akan shigo da kuɗin Najeriya a gaskiya.
To, me al'umma su kuma ya kamata su yi ne, Malam Muhammadu?
Su al'umma abin da ya kamata su yi, ya kamata duk abin da suka gani kaman ba a kwanci ne kwanne mafi zai sanar da hukuma, hukuma kuma ta ɗau mataki a kayi.
To, mun gode Malam Muhammadu. To, bari mu tafi a Port Harcourt. Wa muke da shi a Port Harcourt?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Salisu ne, Dabino daga garin Port Harcourt.
To, Malam Salisu, muna jin ka.
To, kamata ya duka abin da za a yi magani wannan abu, dukkan mutum da ya yi baƙo a gidansa kamata ya je kamar dai da ake a da mutum ya je ya nuna mai unguwa ya ce, to ga baƙo na yi daga gidana ba kuna ne wannan. Kaga duk abin da ya faru da wannan baƙo ko kuma wannan baƙo ya wannan abu da ya kai ne kai da ya kawo shi ka kawo mai unguwa shi ya san shi, amma yanzu ba haka ake yi ba. Mutum ya zo ya baƙo ba a san da shi ba a san da abin nan bindin ba ba a san me ya zo yi ba. Kaga dai shi yake kawo wannan matsalolin, amma inda ana yi kamar da ɗin nan.
To, mun gode Malam Salisu, bari mu tafi jihar Jigawa. Muke da shi a Jigawa? Malam na Jigawa? To, layin Jigawa shi ma ya tsinke. To, kada dai a manta, maudu'inmu na yanzu shi ne hanyoyi da kuke ganin ya kamata a ce al'umma sun bi wajen taimaka ma jami'an tsaro. To, jihar Gombe, bari mu ji daga Gombe. Wake magana daga Gombe?
Kuna magana da Shu'aibu Musa ne daga karamar hukumar Yamal Today ba a Jagali, garin Jagali.
To, Malam Shu'aibu, muna jin ka.
Yawwa, to, ni dai gudumana da zan bada a wannan shiri da kuke yi shi ne ina so jami'ai su haɗa kai da sarakuna domin su ma su ba da gudumawansu, domin sarakuna suna da gudumawan da ya kamata su ba da a wannan garkuwa da mutane da ake a Najeriya.
To, su kuma al'umma kuma fa?
Al'umma su ma yana da kyau su ba da haɗin kai, idan sun ga mutanen da ba su yarda da su ba yana da kyau su ma su gabatar da su wa sarakuna da jami'an tsaro mafi kusa da su domin a kawo ƙarshen wannan al'amari.
To, mun gode Malam Shu'aibu Musa. Iyakan abin da za mu yi ɗauka kenan a yau, sai kuma idan Allah ya kai mu gobe. To, masu saurare, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu agogonmu na cewa karfe 3:54 na yamma. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda aka kammala wasannin karshe na tennis akan teburi. Wasannin sun wakana ne a Academie des Arts Martiaux ta babban birnin Mai. Duk da jamhuriyar ta Niger a ɗazu-ɗazun nan ne aka kammala wasan sharafage na neman shiga wasannin kofin club din da suka zamanto zakaru a ƙasashen su, inda AS Sony Deb ta babban birnin Mai da ke wakiltar jamhuriyar Niger a Champions League na nahiyar Afrika Afrika na kwallon kafa na wannan shekara ta kapsa da Zesco United ta kasar Zambia. Wasan yawa kana ne a babban hilin wasan kwallon kafa Stade General Seni Kunce na babban birnin Mai. Har yanzu dai muna janguriyar Niger inda AS Garda Football Club ta babban birnin Mai zata kara a nata bangare a matakin tankade da rairaya na neman shiga wasannin kwallon kafa na nahiyar Afrika na kofin club inda suka lashe kofin kwallon kafa a kasashen su. AS Garda ta babban birnin Mai din zata karambattal ne da club din Agadir na kasar Morocco. Idan muka tsallaka kasashen Turai, an ci gaba a yau din nan Talata da wasannin kwallon kasashen Turai na club cewa da kungiyoyin da suka lashe wasannin kwallon kafa na zakaru na kasashen su da ake cewa Champions League a rukunin AFCON a tan ta kasar Girka ta Dabsa da Ajax ta Amsterdam ta kasar Holland, sai Bayern Munich ta kasar Jamus ta karambattal da Benfica Lisbon ta kasar Portugal. A group F, Lyon ta kasar Faransa ta darza da Manchester City ta kasar Ingila, sai Wolfsburg ta kasar Jamus ta karambattal da Shakhtar Donetsk. Yayin da a group G, CSKA Moscow ta goga da Victoria Plzen, AS Roma ta kasar Italia ta bakara da Real Madrid ta kasar Spain. A rukunin H, Juventus da Turin ta kasar Italia ta murzaleda da Valencia ta kasar Spain, sai Manchester United ta kasar Ingila da ta yi karambattal da Young Boys Bern ta kasar Switzerland. Za mu karkare labarin wasannin mu na ranar yau da wasan kwallon rugby ko zari ruga, inda kasar Faransa a wani mataki na ba zato ba tsammani na shirye-shiryen shiga wasannin kofin duniya na wannan kumbalar ta shakashi a hannun kungiyar ta kasar tsibirin Fiji wadda ta lalabe ta da ci 21-14. Abin da ya samu abuta sha'anin wasanni na duniya masu nazari akan sha'anin wasan kwallon zarar ruga suka danganta kungiyar kwallon ta zarar ruga ta kasar Faransa da kungiyar Kumia, har ma ɗan jaridar na kasar Faransa waɗanda suka kware akan sha'anin wasanni ke cewa watanni 10 kamin a soma kofin duniya na kwallon zarar ruga na duniya kasar Faransa ba ta ba kowace kungiya ta kowace kasa tsoro. Halin yanzu, Haruna mamman bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To gaisuwa ga Haruna mamman bako, yanzu kuma kamin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa magoya bayansa a wajen wani gangamin yakin neman zaɓe cewa gwamnatinsa ba za ta bari bakin haure da suka taso daga tsakiyar nahiyar Amurka zuwa kan iyakar ƙasar da Mexico su shigo Amurkan ba. Rasha ta ce matakin da Ukraine ta ɗauka na saka dokar ta ɓaci bayan da dakarun Rasha suka kama wasu jiragen ruwan Ukraine uku tare da mutanen da ke ciki a Bahar al-Aswad zai iya sa rikicin yankin gabashin Ukraine ya yi ƙamari. A jiya Litinin, Majalisar Dokokin Ƙasar ta Ukraine ta amince da saka dokar a yankunan ƙasar 10 cikin 27 da take da su, inda za ta fara aiki a gobe Laraba. Tsohon shugaban gangamin yakin neman zaben Trump, Paul Manafort, ya saba yarjejeniyar da aka kulla tsakaninsa da masu bincike bayan da ya yi ƙarya. Kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller ne ya bayyana hakan a jiya Litinin. Rundunar sojin Amurka da ke ƙasar Afghanistan ta ce an kashe mata dakaru uku sannan an raunata wasu uku a lokacin da wani bom haɗin gida ya tashi.
To daga takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokanan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin wanda ta taya ni gabatar da shirin, Zahra Aminu Fage, sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, da injiniyanmu na yau, Mr. Michael Dubinsky. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Assalamu alaikum.